Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar 9 ga watan wato ranar Lahadi 9 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 ga cikakkun labarin duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel yau mutanen da cutar murar coronavirus ta kashe kasar China ya kai 811 ya zuwa daren jiya Asabar inda ta zarce yau mutanen da annobar cutar huhu ta SARS ta kashe a shekarar 2002-2003 a cewar jami'an China da safiyar yau Lahadi mutane 89 ne suka kamu da sanadiyar cutar jiya Asabar a cewar hukumar lafiya ta China cutar SARS mai rike numfashi an yi imanin ta kashe sama da mutane 774 ta kuma kwantar da kusan mutane 8,100 a China da kuma yankin Hong Kong cikin waɗanda suka mutun akwai wani ba Amurka wanda ya rasa ransa a birnin Wuhan na kasar China dake zama cibiyar da annobar ta barke a cewar jami'an ofishin jakadancin Amurka a Beijing jiya Asabar a cewar ofishin mutumin mai shekaru 60 da haihuwa ya rasu ne sanadiyar wato ranar 6 ga watan nan na Fabrairu akwai kuma rahotanni dake cewa wani dan kasar Japan shi ma ya rasa ransa a yankin Wuhan sanadiyar wata zafin mura wacce ake kyautata da zaton cutar coronavirus ce ko da yake har yanzu hukumomi ba su tabbatar ba ji Asabar da shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus ya ce zai aika da wata tawagar masu bincike zuwa China ranar Litinin ko Talata sai dai bai bayyana sunayen waɗanda zai aikan ba ya kuma ce hukuma za ta bayyana wa jama'a komai da zarar sun kintsa wani soja wanda ya ja daga a wani fitaccen rukunin shaguna a arewa maso gabashin Thailand ya harbi mutane da yawa jiya Asabar ya kashe akalla mutum 20 tare da raunata wasu 31 a cewar jami'ai yan sanda sun ce sun ce shagunan na hannun su yanzu kuma ministan lafiya Autumn Chanivarakul ya ce babu sauran garuwakin da suka rage a wajen amma ya ƙara da cewa ba mu san ko akwai sauran ƙarin garuwaki ko waɗanda suka ji rauni ba ko a'a bai faɗi cewa ko an gano mutumin da ya harbin ba Anutun ya ce an harbi wani likita da ke ƙoƙarin taimakawa wani da ya ji rauni yan sanda sun bayyana dan bindigar da cewa soja ne dake cikin fushi saboda takaddama kan fili an ganshi dauke da bindiga a hoton bidiyon wurin da gidan talabijin na Tyras ya nuna Tyras ya ce lamarin ya fara ne da misalin karfe 3:30 na yamma wani dan sanda da aka tuntuba ta waya ya ce sojan ya harbe wani soja har lahira da wata mata ya kuma raunata mutum 3 duk saboda takaddama akan fili Daruruwan mutane sun yi zanga-zanga a yawun da babban birnin kasar Kamaru suna neman a soke zaben ƙananan hukumomi da ƴan majalisu da za a yi a yau Lahadi a maimakon hakan a bullo da shirin sauya gwamnati wanda zai kawo ƙarshen daɗaɗɗen mulkin shugaban ƙasa Paul Biya masu zanga-zangar sun ce wannan shine kaɗai matakin da zai shimfiɗa tubalin demokaradiyya a ƙasar wannan ita ce muryoyin akalla mutane 500 maza da mata da matasa waɗanda suka yi shigar bakaken kaya suna waƙoƙi lokacin da suka yi maci akan titina a birnin Yaounde ranar Juma'a suna waka cewa kamar tana buƙatar wani shirin sauyin shugabanci da zai kawo ƙarshen shugabancin Paul Biya da ya kwashi shekaru 38 ana yi cikin shugabannin masu zanga-zanga akwai Kawala shugabar jam'iyyar People's Party kuma tsohuwar yar takarar shugaban kasa ta ce mulkin kama kariya na Fulbiya ya lalata tsarin zaben kasar kuma ba a iya sauke shi daga mulki ba ta hanyar zabe. Wasu ƴan ƙauyuka sun gubza fadan kabilanci a kudancin kasar Kazakhstan inda matasa suka yi talala ta gidaje da motoci tare da haddasa wa ɗaruruwan mutane gudun hijira a makwabciyar kasar Kyrgyzstan. Fadan wanda ya barke a cikin daren Asabar shine fadan kabilanci mafi muni da aka gani cikin shekaru a yankin Jambel dake tazarar kilomita 130 yamma da Almaty babban birnin Kazakhstan. Gwamnan yankin ya ayyana dokar ta bacin daren jiya Asabar saboda tsoron za a ci gaba da samun tashin hankali. Babu tabbacin abin da ya haddasa rikicin wanda ya haɗa ƴan kabilar Kazakhs da Dungans waɗanda su musulmi ne da kasar China.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida. Sauraronmu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako za mu duba muhimmin batu wato alakar ma'aikatan aikin jarida da kuma hukumomi. A wannan makon za mu duba batun kama wani wakilin jaridar Daily Trust da wasu da ake zaton jami'an tsaro ne suka yi a birnin Maiduguri na jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Rahotanni sun ce sojoji daga runduna ta bakwai sun yi daren mikiya a ofishin kungiyar ƴan jarida ta kasar da ke jihar inda suka yi awan gaba da Mr. Olatunje Omirin ba tare da sanar da kungiyar ƴan jaridu abinda ya aikata ko ake zarginsa da shi ba. Sojojin waɗanda biyu daga cikinsu ke sanye da kayan gida ɗaya kuma da kayan soja riƙe da bindiga. Sun saka wa Mr. Olatunje Omirin anko a hannu sannan suka tafi da shi. A cewar sakatariyar kungiyar ƴan jaridu ta NUJ a jihar Borno. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Daudabi.
Ranar 30 ga watan Janairun 2020 ne dai wasu da ake san cewa jami'an tsaro ne suka kutsa matattaran ƴan jaridu da ke cikin garin Maiduguri inda suka kame wani da ake kira Mr. Tunji Umeri wato ɗan jaridan nan da ke aiki da kamfanin buga jaridan Daily Trust. Suka kuma yi awon gaba da shi zuwa barikin mai malari ba tare da sanar da kungiyar ƴan jaridun game da laifin da ya aikata ko kuma abin da ake zargan shi da shi ba. Wannan dai ya sa kungiyar ƴan jaridu reshin jihar Borno da wata sanarwa da yin Allah wari da wannan mataki da jami'an sojin suka ɗauka. Wannan sanarwa dai da ke duke da sa hanyar shugaban ƴan jaridu na jihar Borno Alhaji Italba da kuma sakataren ƴan jaridun Muhammad Ibrahim na nuni da cewa wannan cin mutunci ne aka yi wa wannan ɗan jarida ganin cewa sun kutsa haraban ƴan jaridun ne suka kuma nuna masa cewa sun zo masa da aiki sannan suka lankaya masa anka suka kuma ci sakensa zuwa bariki. Sanarwar ya ce ko da shike an saki wannan ɗan jarida amma hakan bai masa dadi ba ko kadan dan wannan na nuna toye haƙin ƴan jaridu ne ko kuma hana su gudanar da ayyukan su yadda ya kamata. Sanarwar ya kara da cewa mu a matsayinmu na ƴan jaridu za mu ci gaba da gudanar da aikinmu yadda ya kamata ba tare da fargaba ko kuma jin tsoron kowa ba. Sanarwar ta ce akan irin wannan dokan mataki na zuwa har cibiyar ƴan jaridu a kuma an kafa anko a hannun ɗaya daga cikin ƴan jaridun a fice da shi ya kamata a doki matakin zama akan teburi guda don tattauna duk wani abin da suka ga ba daidai ba da kuma neman mafita. Ganin cewa an kame wannan ɗan jaridan ne Mr. Tunji Umeri a bainar wasu ƴan jaridu da kuma ke wannan cibiya a wannan lokaci aiki. Kamar yadda wannan dan jaridan Malam Bilyamin Yusuf dake aiki da gidan rediyon Faransa ya shaida mun.
Muna zaune sai naji ana gidansa waya sai naji yake cewa just come to Enugu wato su shigo cikin Enugu Press Center.
Shi
su suke kidansa waya. Eh da suka shigo. To ku shigo cikin Press Center mana. To ni na zaune daidai da kujeran da nake din zaka hango duk abin da yake shigowa daga waje. Sai tambaye ni akwai wanda suke shigowa ne sai nace a babu. A sai ce ai shi bai sama wanda suke gidansa ba fa. Kawai da yace shigo. Shi abin nan shi tun jin kenan. Yace shi bai sama wanda suke gidansa ba. To ga su akwai mutane suke zo nace kai babu. Can sai na ga wani mota Focus yana shigowa.
Wata irin mota ce Focus ne?
Wata Ford
Focus. Da soja ne
ko? Ba fenti soja. Kamar ruwan Omo. Sai na ga yana shigowa sai nace ga wani su ne sun zo a Focus. Sai nace kaje ka same su mana. Shi gaba su baya motan kaje ka same su mana. Sai ce a bari shigo yana ci abinci. Kawai sai ɗayan ya shigo da jallabiya da wani hirami a wuyan shi. Da ya shigo da jallabiya da hirami a wuyan shi. Kawai yana zuwa ma kanshi tsaye sai na ga ya tsaya kanshi. Ko mu uku muke zaune ko magana bai mana ba. Kawai sai ya ce ah how about the change of name now ya wato da Hausa ya batun canje suna.
Dama sun ba shi kamar wani canje suna ne ko?
Wallahi ban sani ba. Ya batun canje sunan ne. Sai ya ce ah have you checked the paper wato kun duba paper ni yau ne? Sai ya ce ah ba mu duba ba sai na ya ce let's meet outside now. Mu haɗu a waje. Eh ji shi wanda ya zo da bana nan. Sun fita kenan kawai sai na ji yana kwalla min kira. Sai na ji wani kuma a ciki ma yana kwalla min kira kamar suna kokowa haka. Muna fitowa sai na ga ya sa mai ce an kwa hannu daya. To yana kokarin zai sa mai hannu shi kuma baya so sai muka fito gaba daya. Sai suka ce a kar mu damuwa za su je wai 70 MIA ne ko menene ne ba su abin da yake nufi ba.
Wato sun nuna muku su sojoji?
Eh sun nuna muku sojoji don biyun da suka zo shi mai jan motan da ba da kayan soja yake ba. To daga bayan sun kama shi su sa mai hanko sai wani soja ya fito daga waje da bindigan shi ya shigo cikin.
Wato har da bindiga suka shigo wannan tattaran gidan yau?
Da bindiga ya shigo bayan sai da suka kama shi ne kenan sai shi sojan mai kayan sarkin sai ya shigo da bindiga cikin matattaran yan jarida.
Suka sa mishi anka kuma suka zo da bindiga.
Suka sa mai anka suka sa mishi anka suka sa shi a mota kuma da bindiga suka tafi da shi.
Ya kuka ji ganin cewa kun ga soji ya shigo matattaran yan jarida har da bindiga kuma ya kama abokin aikin.
Gaskiya abin zai ba mu tsoro har yanzu soja zai iya shiga cikin matattaran yan jarida ya kama dan jarida gaskiya abin yana abun tsoro ne gaskiya.
Kamar sun shaida muku a laifin da shi wannan dan jarida.
Ba abinda suka gaya mana. Kawai abinda suka ce kawai mu damu ko za su kai shi wai 70 ba runduna ta bakwai kenan abinda suka ce da mana ke.
Wakilin muryar Amurka Haruna Daudabiyu ya tuntubi Alhaji Ajmadu tsohon mataimakin yan jaridu inda yayi bayanin abin da ke kawo wannan matsala tsakanin yan jaridu da jami'an tsaro.
Eh to akwai matsaloli da yan jaridu gaskiya suke samu a yadda suke gudanar da ayyukansu. Alal misali na daya in abu ya faru zaka ga dan jarida yana so ya ga cewa ya tantance wannan labarin mutane su fahimci menene wannan me ya faru a wani gun me ake ciki ya jama'a za su samu zaman lafiya ka san dan jarida ce yake kawo zaman lafiya a ko ina amma sai kaga yawanci jami'an tsaron da tsaronsu ba su dauki aikin su da muhimmanci ba maimako su kira yan jarida su gaya musu ga abin da yake faruwa dan jarida kuma in yayi amfani da wani hanyar damansa ta samun wannan labari in ya buga sai zuba masa wannan matsala. To kaga
yana kake ganin mafita to da za a samu fahimtar juna tsakanin yan jarida da kuma jami'an tsaro.
Eh to jami'an tsaron ya kamata cewa dama a duniyar da ta ci gaba da yan jarida da jami'an tsaro suna aiki ne hand to hand wato suna aiki in collaboration akwai good energy wanda suna training din jami'an nasu a fannin aikin jarida wanda su san cewa menene aikin jaridan maimako ya kamata cewa a samu irin wannan haɗin kai sai kaga kuma ana samu gahuwan kai
sai dai wani bincike da na gudanar da shi ne ɗaya daga cikin mutanen da suka kame wannan yan jaridan aka ce yana sanye da fararen kaya ba jami'in soja ba ne irin yan koran jami'in soja ne kawai wanda aka sani da suna Muhammad kuma da motar shi ne aka yi amfani har aka shigo harabin yan jaridun wanda kuma aka ce wanda kuma aka sha zarga da aikata laifuffuka da dama ciki har da sai da shanun sata amma yanzu nanan na gudanar da ayyuka tare da jami'an sojan Najeriya duk da cewa an sha zargan shi da dama ko da muka tuntube shi ta komandan yake kula da shi'a arewa maso gabacin Najeriya Major General Olusegun Adeniyi alan da aka kame wannan dan jaridan ya nuna mana cewa bai san da kame wannan mutumin ba har ma ya buga waya ga ɗayan abokin aikin sa da ake kira GOC ko da yace shi ma bai da labarin kame shi sai dai wasu daga cikin yan jaridun mu sun ga ya wuce wasu zuwa cikin barikin lokacin da suka sanya wannan dan jarida anko a hannu wanda daga bisani tiyata komandan ya ansa mana cewa su suka kame wannan dan jarida
actually we beat them up but it was the chief of army staff that intervened. He was picked up because of certain issues that he has to clarify and he was not molested in any way. He was handled decently. He was taken to an office to write statements. But on the intervention of the chief of army staff, we released him.
A gaskiya mu ne muka kame shi kuma mun kame shi ne saboda wasu dalilai wala kuma muke neman ya mana karin haske akai kuma ba ci zarafin sa ba an kula da shi kamar yadda ya kamata an kai shi ofishin mu wanda ya rubuta jawaban sa amma bisa sa bakin babban hafsan sojan kasar Najeriya mun sake shi sai dai mun ce da shi ya dawo saboda muna so ya dinga amsa wasu tambayoyi a shawarar Major General Olusegun Adeniyi ya ta komanda da ke kula da shi a arewa maso gabacin Najeriya Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Masu sauraron mu a nan shirin dandalin yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin Haruna Dauda Biyu da Julie Leather Gresham da ta haɗa mana sauti ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
to indai saboda taya mune take horan shi mutane sun mutu a kasar Mali ta fifi a kasar Burkina ta fifi a kasar Niger suna hutawa sun ce ba su san su indai tana hane ai babu matsala sai ku taya ku tunda kai aku ne muka zo in babu wani abu wanda muke
indai ai gaskiya ai adalci ai bai ka kuskura ba ko da dai rana a ce shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammad yana samun umurni ga wani shugaba saboda tahiyar da al'amarin tsaro na kasar Niger
mutum in kan shi ya hoshe cikin akurki yake taya neman raƙumin da ya bacci
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya a kwanakin baya ne shugaban jamhuriyar Niger Yusuf Muhammadu ya sallame wasu manyan mukarrabansa na soja a sanadin ci gaban hare-haren da aka danga kaiwa akan sojojin Niger din ana karkashe su musamman can kan iyakarta da kasar Mali kafin hakan ta faru shugaban ya sha suka da miri sosai daga wasu ƴan Niger din wanda suke ganin kamar ya cika goyon bayan ci gaban zaman irin wannan sojoji na ketare a cikin kasar kuma ba na Faransa ba kwatsan sai gashi a makon nan aka bada sanarwa cewa ai Faransa din ma tana neman ta kare yawan sojojinta da ke yankin na Sahel abinda zai sa su zarce sojoji 2,500 wannan ya kawo mu ga batun da zamu yi muhawara akan sa wannan shiri ne batun da muka faro tun cikin makon jiya wato magana game da makomar zaman irin wannan bakin sojojin ketare a kasashen mu na Afirka musamman Afirka ta yamma
sunana Maimuna Ibrahim to gaskiya ayina waɗanda suka ce din nan su tahe su tahe su in wani kokari ko wani taimako gare su su taimako ma sojawa mu nan da makamai amma su ba sai sun tsaya ba tunda mu ganin mu cewa su wa'annan sojawan mu ba yarda muka yi da su ba abinda muka yi so a bar sojawan mu su yi aikin su Allah shine ke komi Allah kuma shi zai kama mu Allah kuma ya kare sojawan mu game da wannan kashe-kashe musamman mu mata da in mijin ka ya tahi ba ya dawowa wasu in Allah ya taimaka ajalin na can shikenan wani ma ko gawar shi ba a gani ya za kai da marayu
kuma game da wannan batun ne wakilin mu na can Niger Suleiman Muni Barma ya gayyato wasu fitattun yan siyasa guda biyu wato Abdu Idi na kungiyar fafutuka ta FSCN da kuma Siraji Isa na jam'iyyar NPR da ke kawance da ita jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki yanzu a can Niger To yau Papa Tawar ta su za ta soma ne daga rawar da ake ganin Faransa din tana takawa a tashi-tashi hankulan da ke gazaba kasashen namu na Afirka.
Ana ganin kamar Faransa ba za ta rasa wata manufar boye ba. Misali akari misali da abubuwan da ke faruwa a Kidal kasar Mali ne amma kusan a yau abun ya kai inda hukumomin Mali ba su da yanci ba su da hurumin su saka
kafafuwan su a Kidal. Wannan magana kuma zan kawo hujja mai ƙarfi. Lokacin da wannan ƴan ta'adda kwanaki da suka ɗauko makamai za su tahiya sun mamaye kasar Mali wajen kashi kusan 60 sun tahi za sun kusa kai Bamako. Ba wannan sojan bane na horon shi suka tsaye da wannan ƴan ta'adda. Ba haka ne bane ko ba haka bane barma fitabilillahi. Kasashen Afirka gabaki ɗaya da kasashen Mali suka yi kira da babban murya da kasar horon shi ta zo ta taimaka kan waɗannan ƴan ta'adda su je su kwace Bamako su kwace kasar Mali gabaki ɗaya. A wannan kira da aka yi a majalisar ɗinkin duniya ta ba kasar horon shi dama suka zo suka tsaida su tsam. Aka samu aka kora su suka bar wannan tahiya da suke na ɗauka hanyar zuwa Bamako. Shi abun in mutane suna lusahi su bar man cewa wannan ra'ayi na mutane ƴan tsirari wanda basu san yadda duniya take su tashin hankali so ne suke a watsi gabaki daya wannan ƴan ta'adda su samu ma damar da zasu kore dukkan mahukumar gwamnati na cikin wannan kasashe a koma cikin situation ta tashin hankali.
Kana ganin idan sansanin sojojin nan na kasashen yammaci suka fice daga wannan yanki watakila ƴan ta'adda za su mamaye
sun ba shakka misali sai ta inda wannan lokacin su ja wannan na horon shi ba su tsaida su ba akwai wanda zai iya tsare su ba sun kai Bamako ba da ba sun kwace kasar Mali ba. Mutane su rika yin hali su rika lissahi mutane su lissahi ne suke jagorancin kasa ba jagorancin kungiyar society civil bane ba abu ne mai yauni sosai amana ce wadda ta jama'a suka ba mutum baya amiyarda kamar yadda shugaban kasa Alhaji Usman Muhammad Yahudi waɗannan mutane da suke ko suke aikin ɗan ta'adda tunda duk wanda zai zo waya ce yana fata waɗannan mutane a kuri wannan sojawan da suke taimaka mu suke taimaka ma ƙasar Niger suke taimaka ma sojawan Niger a kuri su tsaye su wani salo ne wanda suke so wannan ɗan ta'adda su su mamaye ƙasashen mu in yaso a zamanto ba ma gwamnati babu kowa cikin tashin hankali ne aiki mun gane su sosai kuma in cikin yarda Allah ba ta hawaru ba wannan wannan yadda suke so ki bai hawaru ba shine muke so jama'a su kwantar da hankalin su su gane waɗannan sojawa da hujja Alhaji Idi yayi magana yace an kawo babu bazin militar a Niger babu sojawa ne wanda ke da kowa wanda suke cikin operation Barkan kamar yadda minister Lantore da hudi ina ganin ran nan inda ya saurara da ya yi duk misali duk abubuwan da ya kamata a sani na wa'annan soja na ƙasar Amerika da ƙasar Faransa da ƙasar Alman yadda suke ta annabi logistics suke nan cikin ƙasar mu akasari saura suna na Europa international
wato sun zo suna da wurin
ajiyar kayayyaki saboda wannan barazana ta tsaro wanda ke ƙasar Mali yayi magana shugaban ƙasa Alhaji Usman Muhammad yana cikin nufari wanda suka yi hattara ga maganar Kidal da Yahudi. Shugaban kasa Alhaji Usman Muhammad ya ce Kidal tana yadda statutin ta ne yanzu barazana ce ga tsaro na Niger kuma gaskiya ne
to amma kuma Kidal din nan akwai hannun Faransa wajen tafiyar da al'amuranta
ni ka san ban taba yarda ba da in huddo firci wanda bani da hujja kuma bani iya huddo wannan accusation babba saman kasa irin wannan kamar ta horon shi a ce suna bayan wayansu mutane ko ku suna bayan wayansu mutane na Kidal ni bani da wata hujja wanda za su cewa wannan statue kuku wannan yanki na Kidal yana da goyen bayan kasar Faransa.
Alhaji Idi akwai taro da ya kamata a gudanar a kasar Faransa tsakanin shugaba Macron da shugabannin kasashe biyar bambabin kungiyar G5 Sahel. A yadda shi Macron din ya bayyana taro ne wanda a yayinsa za su bayyana masa cewar shin meye ne matsayin su dangane da zaman rundunar Barkan a waɗannan ƙasashe ko kuma a yankin Sahel. Ya kake ganin za ta iya kayawa bisa la'akari da yadda shi Macron ɗin ke ta korafi a kan yadda su waɗannan shugabanni suka ƙyale talakawa a ƙasashensu suna cin zarafi ko kuma suna nuna Faransa ƙyama?
In mutanen na ƙasar Niger ƴan tsirari ne, to me yasa suke ba da tsoro ana hana su su hutu? To dan me ake tsoro ake hana su ake danne demokarasiya ana hana musu incin su na su hutu
ba gwamnati na cewa saboda dalilan tsaro ne yasa
zan ce wannan bai mata su baka shiga sha'anin ka wannan waƙoƙi ne duk masu wannan waƙoƙin su ma sun san kawai suna yi ne dan an umarce su su yanzu kuwa gane wannan zancen da ake nan tsirarin dama a shi zancen shugaban kasa ne shine mutane suka dauka ɗan amshe ko mutum in kanshi hoshe cikin akurki yake taya neman raƙumin da ya bacci to in dai saboda taya mune take horan shi mutane sun mutu a ƙasar Mali ta fifi a ƙasar Burkina ta fifi a ƙasar Niger suna hutawa sun ce basu san su in dai ta daya ne ai babu matsala sai ku taya ku tunda taya ku ne muka zo in babu wani abu wanda muke gudu lana in ta hutu hannu ba ya tsari
kamar ya kake nihi kenan
ita dai gaskiya tana nan duk lokacin da zaka bude tana nan ita ba gusa ba take horan shi abubuwan da muka ce alakan mu da horan shi a gyara ta dan a ci riba duk kowa ci riba haka muke
a yanzu ba a ci riba kenan
ban ga ba alama babu zancen a ci riba a ciki sojina ne na kasar horan shi suke kasar Niger ba haka bane sojinan wata ƙasa suke zawa wata ƙasa kretan ke da kai militar kretan wannan ya kamata a je gaban majalisa duk wannan mutanen da yaji ana hodi mutane suna amshewa abin da aka ce su faɗi nan ƙasa ce mu mai incin kanta wani soji baya zawa nan ƙasar Niger a je ma a kalamin naku sojina ne da kaya suka zo ko kuma suke gujen da aikunan su a bisa kasar Niger wanga ya kamata a yi shi a je gaban majalisa a yi shi
to amma ai kai alhaji kan wannan magana ɗan majalisa ne kamata su yi korafi ba ku ba cewa ba
ne yau ɗan majalisa da sunan wa suke ba sunan kasa ba
an ce ba ku da yawa ɗan tsararru ne kuke
ban mu da yawa amma ai ɗan kasa ne kuma muna da incin mu hoda abu balle abin da muke hodi yau an ga gaskiye shi ɗan majalisa ai wakilan mu ne ko dole ne lokaci zuwa lokaci mu rika jan hankalin su mu ce ga matsalar ɗan ƙasa ku shulari ɗan ƙasa ɗan ƙasa inda kama a ce da gaskiya ciki ɗan ƙasa ko ɗaya ne in yayi ra'ayi shularin shi ake in kai ji an ce ɗan ƙasa wasu an maida su ɗan tsirari to babu alamar demokarasiya ciki mutane suna abin da suka so ne suna abin da suka so don iko amma a tsarin demokarasiya ɗan ƙasa ɗaya yana iya zanga-zanga ya hutu da dirafan shi kana gani ana yi ƙasashen turai ka ce ba ka so ai shugaban ƙasa zaben shi ne aka yi kuma dole ɗan ƙasa su faɗi yadda abubuwa ake
kamar shi yadda ita gwamnati ke gani ba za a rasa wata manufar boye ba da kuke da ita ku watakila wata ajanda ce gare ku wadda ta shafi harkokin mulki shi yasa kuke
wasi ne ake karanta ma mutane wannan kalamin da yayi shi kanshi ba kalamu bane wanda shugaba yake shi shugaba na kowa ne kuma wanga tsarin da muke ciki tsari ne wanda ya kamata duk kasar Niger ta tashi kamar mutum daya tunda wanga yakin ba wani horan shi bane ba wani sojinan horan shi bane za su zo sun mushi sojinan mu ne sojinan Sahel ne da ƴan ƙasa su ba da rahoto wa'anga wanda suke shigowa suna zambata mu su bar zamban mu ba wai horan shi bace za ta yi inda horan shi ce ai ba ba take nan kuma ba alamar za ta gyara abin
gashin kuma malamai idan Allah ya samu dawo makon gobe za mu tsunduma ne sosai a cikin alakar da ke tsakanin ita kasar Faransa din da kasashen da ta taba yau mulkin mallaka inda har za a taba zargin ko shugaban Faransa Macron ya rena su shugabannin namu na Afirka ne kuma makam ya magana da wasu ke na cewa duk abin da ake ji yana fitowa daga bakin shugaban Niger na yanzu yana yi ne a bisa umarnin shi Macron ba da bayan haka meye bambancin ma kasashen da Faransa ta mallaka da wanda Burtaniya ta mallaka idan ana magana daukan umarni daga tsofaffin iyayen gidan nasu yanzu muna godiya ga su bakin namu Malam Audu Idi da kuma Malam Siraji Isa tare da shi wakilin namu Suleiman Mudin Burma a can Yamai a madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sakuta nan Washington mun ba ku lafiya.
Wannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 17:25 da kuma 60. ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. So, madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
Kuna sauraron VOA.